الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أبدا. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, ‘yan uwa, ina ƙara jan hankalinmu game da al’amura da muka saba zama domin su don nema wa rayuwarmu mafita, wanda kusan su muka rasa suka taɓarɓarar da al’amuranmu. Duk da mun ɗan katsa karatunmu na wani lokaci bisa wasu dalilai, amma muna fata Allah subhanahu wa ta’ala ya sa abin da a baya muka faɗa ba a manta ba, ana tuntuntuni a kai. Domin Allah subhanahu wata'ala yana alfahari da bayin da duk lokacin da suka karanta abu mai amfani ya zama akwai tuntuntuni a cikinsa. Ba kawai ka karanta ka wuce ba, ko kuma ka saurara ka bar shi a gurin. Bawa na gari mumini shi ne wanda duk lokacin da ya saurari wani saƙo daga Allah subhanahu wata'ala, to zai zama mai nazari a ciki, mai tunani, mai neman mafita a kayan abin da ya saurara na yau ko na jiya. Allah ta'ala ya samu dace. A lalle ya kamata mu shina cewa mun yi wa Allah subhanahu wa ta'ala alƙawari cewa za mu zo duniya ne mu bauta mishi. Mun aminta shi ne kaɗai Ubangijinmu, wannan alƙawarin na yi shi kin yi shi. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar mana hakan a lokacin da za mu zama ba mu da abin ce masa matuƙar ba mu yi abin da ya dace ba. Kamar yadda maluma suke cewa, akwai wata rayuwa da muka yi ta, ba ki san san da kika yi ba, ban san san da na yi ta ba. Sukan ce mata alimul arwah. Wata rayuwa ce da aka tattara mu gaba ɗayanmu daga na farkonmu har na ƙarshenmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana girman kansa, ya nuna mana isassa da buwayessa, ya nuna mana shi kaɗai ne Allah la sharika lahu. Kuma muka aminta da haka, ya jaddada mana alastu bi rabbikum, dukkanmu babu wanda ya juya baya ce ba haka ba, muka amsa masa ƙalubala. Amma me, mun zo duniya kuma sai muke yin saɓanin alƙawarruka da muka zo da shi, wanda kullum ina faɗa shi yake haifar mana masifu da bala'i kala-kala da suke faruwa. Ba kuma za mu sake dawowa kan dadai ba, ‘yan uwa, sai mun koma kan waccar hanya da dama Allah subhanahu wa ta'ala a kanta ya turo mu duniya cewa mu zo mu bauta masa shi kaɗai, kar mu tara shi da kowa. Kuma ki shina na shina, yanda muke tunanin wannan rayuwar da muke yin ta kamar karazube, wallahi ba karazube ba ce. Daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya busa maka rayi a cikin cikin mahaifiyarka, to fa ya ajiye wasu mala’iku guda biyu suna rubuta dukkan abin da ka aikata. Sannan zai zama akwai mai kiyayewa a gare shi. Allah ta'ala ya gaya mana cewa ranar alƙiyama, lokacin da ake ba mu labarin mun shiga tashin hankali, za a bujiro da mu tafi zuwa ga filin alƙiyama, ba fa kawai dama za a baki ‘yar uwa ki tafi filin alƙiyama ba. Allah ta'ala ya ce za a tuso mu da mala’iku guda biyu. Mala’iku guda biyun nan, ɗaya kawai abin da zai saka ki a gaba, yanda kuka ga ‘yan freezing ana saka su a gaba gan durobobi suna rike su ko, haka dukkan wani mutumin da ya tashi daga kabarinsa za a raka shi da wannan mala’iku guda biyu, sai sun kai shi gurin Allah subhanahu wa ta’ala. Mala’ika na farko kawai kula da tafiyar ki kaɗai yake yi, kawai shin gurin Allah kai tsaye za ki tafi. Saboda me? Saboda tsaro. Gashi dai an san ba ki isa ki gudu ba, ba ki ma da gurin gudun, ba gunda za ki je. To amma an baki wannan ne saboda me? Saboda ki gane girman Allah da izzarsa da buwayarsa. Sannan mala’ika na biyu shi kuma yana ɗauke da dakon wannan ayyukan da muke yi na safiya da maraice na kullum, yanda za ki zama kenan baki da wata mafita ga evidence a hannu. Da Allah a duk lokacin da aka ɗauko waɗanda suke ɗaure a freezing. Kun ga kamar haka ne ake yi, wannan kamar kofi ake yi na aikin da Allah ta’ala zai yi shi a ranar alƙiyama. Idan aka sauko wanda za a kai shi gurin shari'a, za ku ga da masu rakiya da waɗanda suke ɗauke da rekod ɗin shari'ar, to haka za a manufa. Kuma mu sai aka ce mana mala’iku ne za su yi mana. Mala’ikun nan la yahsunallaha ma amarahum, dukkan abin da aka umarce su shi suke aikatawa. Kuma Allah Ta'ala ya cika su da kurjini. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce mana, fuffuken mala'ika ɗaya daga cikin ƙarami ya nemi izinin a nuna masa yawansa, guda ɗaya daga cikin ƙarami aka baza masa ya shafe duniya bai baje ba. ‘Yar uwa, muke ganin wannan mutumin da yanzu aka ce shi ne mai rakiyarki zuwa wurin wanda kika san zai miki shari'a akan abin da kika aikata yanda kika ga dama, ba yanda ya ce ki ba. So idan har damuwarmu da ƙuncinmu da matsalarmu a nan duniya ta ƙare, wallahi ina ganin sai mu yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Domin abubuwan da duk suke faruwa a gare mu sakamako ne na ayyukanmu. Wannan haka Allah Ta'ala ya gaya mana, saboda haka muke fata kullum wannan zaman sai mu ɗan ɗauko wani ɗan tsokaci kaɗan ɓangaren can mu gyara. Kasancewarmu mata, sai muka fi raja'a da mai da hankali akan abin da ya shafi zamantakewar aure, muka mai da hankali akan abin da ya shafi tarbiyya da wasu abubuwa da suka yi kama da haka wanda muka jima mana tattauna a kai. A yanzu abin da na duba mana, sai na duba mu'amala ta kasuwa. Dukkanmu mata yanzu hankalinmu saboda wannan ƙuncin da ake ciki, yaya za a yi mu nemi kuɗi? Yaya za a yi mu samu kuɗi? Kasuwanci ne damuwar mata, kasuwanci ne abin da muke kwatantawa, ko da za mu ci riba ko da ba za mu ci riba ba. Kuma shi kasuwancin nan yana da nasa matsalolin wanda ba mu san su ba. Kiyaye su zai sa Allah Ta'ala ya sa mana albarka a kasuwar, kuma mu zauna da shi lami lafiya. Domin dukkan wasu nau'e-nau'en tsararruka sai kin bi su daidai tukunna ki samu Allah a cikin halin da kike sha'awar samu. Idan kika yi wasa kika kauce, to Allah Ta'ala za ki same shi ne ba a irin tafarkin da ya dace ba. Muna fata Allah ya sadar da mu da Ubangijinmu, muna masu farin cikin saduwar, Allah yana mai farin cikin gamuwarmu da shi. Abinda na duba a ɓangaren kasuwa shi ne, da ni da ke muna iya faɗawa fushin Ubangiji, muna iya faɗawa yardar Ubangiji sakamakon kasuwarmu. To ya za mu yi inganta kasuwar, mu yi ta wacce Allah zai sa mana albarkar? Mafi akasarinmu za mu dinga fahimta kamar akwai tawayar albarka a kasuwoyinmu. Idan muka duba cikin ayoyin Allah Ta'ala za mu gane, to idan har akwai tawayar, yaya za mu dawo da albarkar? Na ce komai muka rasa, mu ne muka yi sakaci muka rasa. To ya kamata kowane ɓangaren mu dawo da alkhairin da muka yi sakaci a kan nasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu yanda ya kamata mu bi dokoki na kasuwa, wanda ina fatan Allah Ta'ala ya taimake mu nan gaba, duk kasuwar da za mu yi ya zama akwai albarkar Allah subhanahu wa ta'ala a ciki. Allah Ta'ala a cikin suratul baqara yana ambata mana tsari na kasuwa da doka da jan kunne akan abin da bai dace ba a cikin kasuwa, yanda Allah Ta'ala yake cewa wa ahallallahu al-bai'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات
Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana yanda kasuwanci ya zama halal a musulunci, da kuma yanda za mu yi shi ya zama albarkar Allah Ta'ala ta shiga ciki. Allah Ta'ala ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta kasuwanci, amma mi ya haramta riba? Kalmar riba mafi akasarinmu za mu ga ai mun keɓe mata, ai ba ma yinta. Amma bisa wasu bayanai za mu ga tana shiga a wani lokacin da baka san ma ta shigo ba. So duk kuskuren da zai shigo baka san ka shigo ba, ai baka san shi ba balle ka gyara shi. So ya kamata a ce mun yi kokari mun gano yaya take shiga domin mu kiyaye ta. Allah ta'ala ya tabbar cewa faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha. Amma idan ma ya kasance yanzu a bayanan mu ka fahimta kai ma kana da wata matsala ta riba a kasuwarka, amma daga yau sai wa'azi ya zo maka kuma sai ka hanu, yace falahu ma salaf, to dukkan ribar da dai kika samu da wancan nau'in kasuwanki na kasuwancinki na kuskure wanda riba ta shigo ba tare da kin shina ba, Allah ta'ala yace an bar miki wanda ya gabata an aminta miki da shi ya wuce, daga yau kuma sai ki gyara, domin in biki gyara ba daga yau ya zama matsala. Yace wa amruhu ila Allah, sauran al'amari kuma na yafiya ko na neman tuba wannan tsakaninki da Allah subhanahu wata'ala ne. Amma wa man ada, wanda kuma bayan yau ya ji cewa nau'i kaza da kaza na kasuwanci haramun ne, still ya ci gaba da yi, ya dora a yanda da yake, bai hanu ba kenan, fa ulaika ashabun nar, ku duba ku ga yanda kasuwanci zai kai mota. Allah ta'ala ce in baka gyara kuskuren da yanzu muke so mu yi magana akan san ba, ka dora a yanda ka tsaya, to ka dauki kanka a cikin mutanen wuta. Kun ji yanda kasuwa take? Kasuwa wata aba ce mai girma, mai daraja, wacce kuma duka da ni da ke da sauran ƴan uwa ba mu da kulafati illa mu samu wannan hidima ta kasuwa, domin gani kake in ba kasuwa ba za ka samu zaman lafiya ba, in ba kasuwa ba za ka san nutsuwa, ba za ka san biyan bukata ba. Kasancewar rayuwa ta zama yanzu a taro maka nan da kai kuma ka taro nan da kanka, ko to alhamdulillah sai mu kokari mu koye ta yanda Allah subhanahu wataala yake so, domin gujewa fadawa wutar jahannama. Allah ta'ala ce hum fiha khalidun, ku dubi masifa, ba ma wai ta dan wani lokaci ne za a baki punishment ko a azabtar da ke ko a dan baki horo ba, har abada Allah yace zaka dawwama ne a cikin wuta, matukar baka gyara bangaren kasuwarka ba. Yan uwa, wannan abin mu duba akai ne ko kuma abin mai sakaci akai ne? Kasuwan nan ko kalwa da barkwano kike sayarwa sunanta kasuwa, ko ite kike sayarwa a gidanki yar uwa sunanta kasuwa, matukar zaki san 5 da 10 to yi tsantsani a cikin yayi kika kika samu 5 da 10 naki, shin riba ta shigo ko ko bata shigo ba, shin kuskure ya shigo ko bai shigo ba. Mu yi iya kokarin mu gani cewa ba mu yi wa kanmu ganganci ba, domin ganganci ne in har daga lokacin da kasancewa kaza da kaza ba daidai bane, baka hanu ba baka daina ba, kuma bayan Allah yayi gargadi ya maka sharadi cewa matukar baka kiyaye ba kai dan wuta ne, baka ji tsoron wutar ba, baka ji neman tsari da wutar ba, baka ji kana shakka akan wa'annan ayoyin da aka faɗa ba, zuciyarka tana kaikayi akan abin da aka faɗa ba, ka ci gaba da rayuwarka ka sakankance alhali ba wanda aka yi masa bishara da ranar mutuwarsa. Ba za ki ce bari sai na gama samu na dan rufa asiri nayi kaza zan gyara ba, lokaci ɗaya Allah ta'ala in ya ga dama sai ya dauke ki yar uwa. So gyaran ashe daga yanzu ne, daga yanzu ne, ba lokacin da kike ganin zaki shirya dan kanki ki abin da ya kamata ba. Allah ta'ala ya ce yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah ta'ala yana cinye yana zarewa albarka da alkhairin riba, amma yana ninka sadaka ko sadakoki. Allah ya ta jawabi akan zancen kalma guda ɗaya da ya faɗa a baya, riba ya faɗi makomar wanda bai kiyaye ba, ya faɗi makomar wanda daga yanzu lokacin da ya ji kuskuren sa ya kiyaye. Yana da kyau kenan mu yi kokari mu gano shin mecece riban ma tukunna. Mafi akasari mun fi dauka cewa idan na sayi abu da tsada an ninka min riba, ai naira 100 take sarowa amma 250 take sarowa, kai wanta tana cin riba. Lala ba shine riba ba. Ai tunda Allah ya ce mana yana ninka alkhairinsa, to wannan daga cikin ninka alkhairi yake. Ki sari abu naira 10, ki sai shi naira 100. Kin ninka sau nawa? Sau wajen riba 9 kenan ko? Ba riba bace. Albarkar kasuwa sunanta. Doubling na kudinki ko tripling duk yawan da ya kai matukar baki wasu abubuwa a cikin kasuwar ba. Sunan sariba. To yanzu ya zami mu gane yanda ninkuwan ba zai janyo riban ta shigo ba. Riban ƴar uwa da harcen mu muke kiranta ba tare da mun kiyaye ba. Bari na ba da mafi sauki wanda muka fi. Misali, ina saida atamfa naira 2000. Da wata ta zo saye, sai ta ce mun haba 2000 ki sayar min 1500. Alhali na saro atamfofin nan a naira 1100 ne kuma ba wanda ya hana ni na ninka kudinsa. Ko ma a 888. Amma tunanin za a nemi sauki mai yawa. Ina bude baki na sai in ce mata tabbi. Ai ni ma da kika gani a naira 1777 na saro su. Saboda me? Saboda katta mun tayi ta nukushe min ribar da nake bukata. In ta dauro ma har ai rantsuwa akan haka. Kuma wannan abin da muka fi ne mata. Ga yanda kika sari abu amma sai wai dan kwadayin riba, kar a nauka a tauye miki ribar sai ki rantsuwa akan abin da ba haka ba na wajen fadawa abokin kasuwa gaskiya. Ba wanda ya saka ki wannan. A shari'ar musulunci babu wanda ya saka ki rantse akan wani abin da kina nema wai ya shiga. Kuma ki zo ki rantse akan ƙarya. To a wannan gurin da 800 nace an saro ko 1000 ko to wannan abin da ya doro har zuwa farashin da kika ambata mata nan sunan sariba. Kunga kenan yana shiga jikin mu bamu sani ba ko kuma muna yawan yin sa. Wasu maliman suka ce yanzu misali ina saida atamfofin nawa 2200. Amma sai na ce duk wanda sai ƙarshen wata ya biya ni 2500 zai saya saboda ya rike min kuɗin da nake jujjuyawa. Wasu maliman suka ce wannan ma halal ne a musulunci. Halal ne a tsarin kasuwa. Ka bambanta farashin wanda yake sayan abu ya baka kuɗin da jinkiri ba shine laifin ba. Da harcen ki ƴar uwa da harce na muke bata kasuwar mu. Zamu faɗi dalilan kala-kala ba iya su kenan ba. Amma duka nau'en riba ne. Wani hadisin Annabi alaihi salatu wassalam, Annabi yace albayani ma abota kasuwa guda biyu da mai saye da mai sayarwa. Allah subhanahu wata'ala yace idza sadaqa, idan suka yi gaskiya. Ya ake yin gaskiya a gurin kasuwa? Kamar yanzu misalin da na faɗa, in ya zama dole sai kin faɗa, to ki faɗi gaskiyar abin da kika saya. Kuma baya cikin masharaɗin kasuwa ba wanda ya saki sai kin faɗi nawa kika sari abin da zaki sayar. To amma idan har zaki faɗan, faɗi gaskiya. Yace wa nasaha, sannan suka kyautata. Ya ake kyautatawa a kasuwa? Kada ka cutar da abokin kasuwarka. Misali a lokacin da nazo zan sayar da abu, jikkata ce ta sa na daga atamfata ta 2000 zan sayar ta koda 1500 ne. Rashin kyautatawa ne a gurinki ke mai sari sai ki ce ka bar min 800. Kuma kin shina sare in kin je kasuwa abin nan 1500 ko 700 zaki saro, yanzu kin zo gida ki sayar 2000, amma yau tun da kin matsa zaki ci abinci ko zaki je asibiti, mafi akasarin mata gangancin da suke wa mai karamin karfi kenan sai a ce a sayar shi 1000 ko ma 800. Wallahi na ga mata da tace atamfata ta naira 4000 ce amma aka taya mata 1000. Kuma in bata sayar ba ba za ta kai ta asibiti ba. Yar uwa kin kyautata? To wannan abun mu duba. Mafi akasarin ƴan kasuwar mu haka muke. Kwadayin riba mai yawa mu a gare mu, sannan nukushe abokin kasuwar taka. Duka bangare biyin, da kai mai sayarwa da kai mai sayan, kowa fata yake ya zama shine ya mora. to duk anan muke bata al'amuran mu kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai bar mu ba in mun yi magana da farko da aya ta farko da ta ja kunnan mu cewa in ba mu gyara ba sakamakon mu wutar jahannama kuma sannan ba wai a ta dan wani lokaci ba ta dindindin wani abu ne da ya kamata mu nemi ilimi a kai mu daina kasuwa kara zuba ɗan uwa Allah ta'ala ya ce burika lahuma idan suka yi gaskiya suka kyautata to Allah zai sa musu albarka a duk su biyun a cikin abin da suka yi kasuwa a kansa ya albarkar take a duk ku biyu ai kai zai kaga wala Allah wanda shi ya samu karuwa shine za a shine ya samu albarkar a matukar ka kyautata din ke mai sayan kin yi tayi da inganci da kyautatawa ba dan ki cutar da mai sayar miki ba ke ma mai sayarwan kar idan wanda zaki sayar masa kika fahimta shi ma bai san dawar garin ba ki daki hancin sa shi ma biki kyautata ba to dukan ku ku bi ku zama maganar annabi ta farko cewa idza sadaqa dinnan ta muku amfani to insha Allah Allah ta'ala zai saka albarka a ciki Allah ta kuma duk wannan muna yi je ka gurin mahauta ka sha mamaki a dauko saniya masha Allah wacce ake mata kyautar zaton za ta iya yin 1800 1700 sai kaji ana ce musu sun sayi naira 70,000 naira 100,000 saboda me saboda an san ba za su iya yankawa su ci ba ko su sadakar duk kankantar kudin da aka ba su haka za su yi hakuri da shi sai a tursasa musu abun alhali idan suka fede suka zo sai da nama ba za su bambanta miki wannan naman mai sauki ne saboda samun sa makai bai da lafiya ba ke mai saye biki san wannan ba su masu sari su za su yi wannan cin gajiyar a karan kansu so nan ma magana da annabi yake fada ta fito cewa boye laifin haja to dukan mu a kasuwar mu akwai boye laifin haja shinkafa yake sai wace ai wallahi mai kyau ce bushashiya ce ko kuma bata da kasa biki ganta ba tsinta sai kun yi waya da mai sayi an dauko an ka mata sai ta zo ta ga abu duba haka yake ba wannan ma boye laifin haja ne sai mu gane a sheri ban muna cinta da akwai yaushe kawai wannan fa din nau'in laifuka ne a cikin kasuwa kuma wanda aka ce mana in ba mu gyara ba za mu shiga wuta shiga wuta na dindindin so ya kamata a ce in dai har muna nufin Allah ta'ala ya sa mu a aljanna muna kwadayin aljanna ya kuma ce mana ga gyara ba mu gyara ba to me muke nufi saboda haka dole ne ki koma akan kasuwarki ki inganta ta ki yi abin da zaki fita daga cikin wannan zargin masu sai da gishiri suna da wani nau'in a zazzage buhun gishiri a yayyafa masa ruwa saboda mu ya ƙara auki a juya manja a dama kamu da wani abu da shiriri ta kala-kala a zuba saboda ya ƙara auki annabi alaihi salatu wassalam yace man dashana falaysa minna duk wanda ya mana algush baya tare da mu wa'annan din nau'in algush ne abinda kike sayarwa gashi nan fiyo wankin sani amma sai ki dauko wani ki hade ki rantsuwa duk abu daya ne kina sayar da man gyada kowa shina kina matsa amma sai ki sai man danyar gyada ki razana shi da karago ko abin da ya kama da haka ya baki kanshin asalin man gyada ki yi ta rantsuwa man gyada kike sayarwa yar uwa duk wa'annan ku sakuran kasuwa ne kenan Allah ya zare albarka kamar yadda muka karanta a wacce ayar daga kasuwar mu tunda mun yi algush mun boye gaskiya mun kuma kyautatawa abokanan kasuwar mu so ana son kyautatawa ki zama kasuwar ki akwai rangwame akwai afuwa idan bashi ya hada ki da abokin bashi akwai afuwa afuwa tana da kyau a bangaren kasuwa akwai sabin da aka masa kyautar aljanna saboda afuwar bashi saboda bashi kala-kala ne akwai wanda daman alƙawari kuka ranka za zai biya ka zanta zo babu ya baki uzuri ka zanta zo babu ya baki uzuri a shari'a sai aka ce ki duba yanayin sa da gaske ne ba zai iya ba kudin nan naira 30,000 ne wanda tunda na fahimta ba za ki iya biya ba ki nemo 15,000 na yafe miki 15,000 wannan wata neman aljanna ne kai tsaye daga masu dukiya akwai gurin da annabi yake nuna wani bashin darajar sa ta fi kyauta so ashe dan kasuwa yana iya shiga aljanna ta yanda ya ga dama in ma kai kyautata ka sai abin mutun da daraja in ma ka kyautata ka sai shi da arha in ma ka kyautata ka bashi bashi in ma ka kyautata bashin yazo nema bai samu ba yi masa ihsani saboda din mai rufin asiri a hannun sa Allah ta'ala ba wai ya bashi shi kai ya rufa asirin kansa bane a ana baka tare da makusantanka in ka cika ci da su ba kowa bane aka ce kawai shikenan ke kina da rufin asiri wai naki ne a aka Allah yakan sallada rabon wayansu ya fado hannunki matukar abin da kika mallaka ya wuce cinki da shanki annabi yace sauran na hidimar al'umma ne in har zaki iya biyan bukatun kanki kina da wasu kadarori kina da wasu damammaki to ba a yadda kawai ki killace kina tunanin kina tarunta bane a'a ki ci gaba da kyautatawa makusanta ki ci gaba da neman ta kuma du saboda annabi yace in ka tashi neman duniya kai kamar ba zaka ba tau ba laifi bane kina sai da kaza kina sai da kaza kina sai da kaza daidai kenan ki nemi duniya kamar ba zaki mutu ba amma kar ya shagalantar da ke neman lahirarki kada neman kuɗi ya janyo lokacin sallah ba zaki iya tashi ba yar uwa kada neman kuɗi ya zama ya janyo ki saba wa Allah ta'ala ko ki wata fita tabarrujul jahiliyatul ula saboda me saboda fita har karkasuwa je gidan wanda ki karbo mun kudi na kaza kaza daga an ce ba tare in kika binciki galanki a bakin bazar 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 ba tsari kin manta cewa akwai shari'a akan ki wajen shigi da ficinki ita mace kamammiya ce kammalalliya ce mace wata abace mai daraja da ake so kowace ta san cewa ita ta zama wata abu wanda kullun take suturce annabi yace lil mar'ati sutrani game da mace sutura biyu take da shi in ba gidan mijinki ba to kabarinki kar ki zama kasuwarki ta sa kawai ke baki san zama a gidanki ba yau kin tafi Kano sari gobe kin tafi Lagos sari jibi kina kasuwa cikin garinku jibi kin tafi wancan office din kin kai kaya ba a hana neman kuɗi ba amma ki yi shi da tsari neman kuɗi daidai ne akwai abin da gaske sai ka je da kanka akwai abin da gaske aike zai wadatar maka wani abun waya za ta wadatar maka mace ta yi iya kokarinta ta kame kanta kada ki zamo saboda kasuwar baki samu nutsuwa ba idan kasuwa ta hana ki nutsuwa to akwai wani abu na daga cikin kalubale a cikin kasuwarki ita kasuwa inda albarka a cikin nutsuwa take sa maka da jin dadi idan kana kasuwa baka ji kana samun nutsuwa ba kana jin farin ciki ba to ka bincika akwai matsala a ciki so duka mu yi iya kokarin mu gyara wannan bangaren mu na kasuwa domin me domin mu sami yardar Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya samu dace wani gurin Allah ta'ala ya ƙara jan hankalin mu akan bangaren da ya kasuwar ko bangaren nema domin duk abin da zai zama ki samu 5-10 don ki rufa asirin kanki ko na yaranki ko na ƴan uwa to dukan su kina daukar su a bangare kamar na kasuwanci ne ko bangare na nema to Allah ta'ala ya sa wa neman mu albarka ya kade mana fitinar da za ta kai mu ta jahannama a cikin neman mu Allah ta'ala ya ƙara jan kunnan mu a bangare na kasuwa wanda Allah yake ambata wani lil mutaffifin
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يغسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين
Allah subhanahu wataala ya ci gaba da koya mana yanda zamu yi kasuwa ba tare da mun samawa kanmu illa ba. Allah ya ce wailul lil mutaffifin. Yace azaba boni ya tabbata ga masu tauye mudu. Kalmar tauye mudu malama sun fadada ta da yawa. Kar ki ce sai dan arkomai ne yake tauye mudu. Misali mai sai da gero ya auna ba yanda ya kamata ba mai sai da wake mai sai da barkono abubuwa da ya kamata da haka ba shi kadai bane dukkan abin da kasuwa aka yi ciniki aka yi da ita cewa zan biya ki kaza ki yi kaza to daga lokacin da kika rage wannan alƙawarin to kin yi wannan kalmar ta da bata akan ki rage mudin nan misali ke ne aka dauke ki koyarwa a makarantar Hafiz ta anguwarku karfe 8 ake bude makaranta karfe 1 ake tashi a irin nuku-nuku irin namu na mata na kokarin fita sai tara ki fita kuma kina tunanin biki dora abinci ba 12 kullun sai ki dan yi karmar murya ki fita shugabannin za su iya miki wannan ihsanin cewa ba matsala to ba matsalar kai da mallan ne ba matsala yar uwa ke da Allah akwai matsala domin alƙawari kika yi zaki zo kiki zauna wannan darasin matukar ba wata larura bace ta dolen dole akwai larura da tana iya samu kowa to amma akwai ganganci kuma wannan abin yana faruwa akan mafi akasarin ma'aikatan mu wasu daga cikin su zaka samu ko babu komai a office ko babu dalilin da zaka zauna kai ma'ana baka da abin yi a office din ka'ida dai lokacin aikin yayi to wallahi suna office din ba kuma za su fita ba sai lokacin da aka yi alƙawari da su idan tsari mai tashin karfe 2 ne sai 2 tayi in masu hudu ne sai hudu tayi in uku ne sai uku saboda me saboda fatan su su ci halal to amma mafi akasarin mu ana samun tawaya a irin wannan bangaren ba kuma sai ma'aikatan gwamnati ba idan kai burkila ne aka dauke ka cewa daga karfe 8 zuwa karfe 3 za ku yi aikin 2500 ko 2400 matukar baka je aikin nan ba sai 8 da rabi ko ka tashi 2 da rabi wannan yan muntoci da ka cire kai ma ka ciwa kanka haramun da wannan sauran kudin kuma wannan duk abu ne da muke yin sa so ba a iya awu bane kadai ake samun nukusanin lissafin ciniki dukkan wanda kai ya zama shine naka shi zaka yi kokarin gyarawa domin kowa da irin abin da yake yi kuma kowa da abin da idan yayin yana fata Allah ta'ala ya karba masa yana fata Allah ya sa shine sanadin zuwan sa aljanna so idan har muna kwadayin aljanna sakamakon ayyukan mu to fa kowace kafa ce sai mun leko mun ga kusakuran da yake cikin ta domin me mu samu mu gyara Allah ta'ala ya buga misali ga masu su awun kenan yace allazina izaktalu alan nasi yastawfun wa'annan masu tauye mudin yace su ne wa'anda idan za su auna daga mutane za su yi awun over su cika shi suna danna shi ba iya masu awu bane za su yi wannan har misalan da na faɗa yanzu ke ma'aikaci ya ce za ki bar gidanki karfe 8 ba ki dawo sai karfe 2 amma ba ki bar gidan ba sai 9 karfe 1 kin dawo ko 12 kin dawo kin ga ke kina wannan aiki na tauye mudin amma fa ba kya so mai wanke-wanken ki da take kula da yara ta yi sakaci ba ta zo lokacin da kai alƙawari na karfe 8 ba kuma ba za ki ba ta dama ba ta tafi kafin wancan lokacin ke kina so ki samu sako-sako amma ke ba za ki bada damar a yi miki sako-sakon ba saboda mafi akasarin masu fita su bar iyalansu a hannun wasu sun fi mai da hankali sosai akan iyalan nasu wajen rike musu su da ake yi. Zaka samu wata iya wanke-wanke da sharar take yi, amma fa in ta gama ba ta tafi ba sai Hajiya ta dawo daga office. Kuma inda za ta dawo kafin wancan lokacin, to za ta iya ɗauko mata wata ƙalƙalar yi kaza da kaza, saboda ai ta ga lokacin tafiyar ta bai yi ba. Wai kuma ita ta baro nata office ɗin ba ta cika wancan alƙawarin ba. So duk wannan yana kama da irin wannan kwaɗayin kai ka samu da yawa kuma kai ka hana da yawa ɗin. وإذا كانوهم أوزنوهم يقصرون إذن كما كيزاك أونر سيك أونشي دتويوا ما أنا لوكا تندجيكا جيكا سوا ساروكا زادا كذا كنا هات أمركي تكا بوهنكي ينديكا ماتا كويكي تكا أونكي إذن نأوني أبون فانو فانو كي أوناشي أوبا أما كيسن داكا زوسي يجدنكي هرمك وطاسنغاني أون جدنكي جرجراني wannan duk daga cikin ɗabi'unmu ne. In zaka auna kana burin a cika maka, amma kai in zaka bayar kafi so yayi sako-sako saboda me? Saboda ka samu riba. Baka san kuma daga nan Allah Ta'ala yake zara ribar ba kamar yanda ɗazuma karanta a wancan hadisin. Idan ka kyautata Allah sai ya sa albarka, idan kuma ka tsaurara Allah sai ya zara albarka cikin kasuwar taka. So duk waɗannan abubuwan ƴan uwana mata sai mun gyara su idan muna kwaɗayin Allah ya sa mana albarka a cikin kasuwar mu. Allah yace ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. To wai su waɗannan mutanen waɗannan al'umar ba sa tunani ne su dinnan abin tadawa ne? Ma'ana za a tashe su ranar alkiyama liyaumin azim zuwa ga wani yini mai girma mai daraja shine alkiyama? Ba kya tunanin duk abin da muka kwaba a duniyan nan ba ma tunanin cewa akwai ranar da za a tambaye mu? Yawma yuqumun nasu li rabbil alamin, a wannan ranar ne za a taso dukkan matattu da muke cikin ƙasa mu bujiro zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda a ɗazu na yi maganan yanayin bujiro wanda za a yi, mu bujiro na farko muna masu tsoro, masu ɗankwarar rai, masu fargaba. Sannan me? Ga mala'iku sun sa mu gaba za su kai mu ga Allah ta'ala. Ga kuma ayyukan naki a rubuce baki da bakin musu. Kuma dukkan ni'imar da kika mora sakamakon kasuwancin a rannan ne zaki ba da labari a kanta. Allah ta'ala ce wallahi sai mun tambaye ku game da ni'imar da kuka samu kuma komai kankantarta. Kada ki rena ni'ima ta rediyo da Allah ya baki, kada ki rena ni'ima ta wayar hannu da Allah ya baki, kada ki rena ni'ima ta ci da sha. Kai kaddara ma ba ci da shan, ina ni'imar lafiya? Ina ni'imar raya ki da aka yi? Ni'ima ta iskar Allah ta'ala da muke sheƙa, wallahi sai an tambaye ki akan ta. Allah ya ce shin muna mantawa ne? Muna tsammanin in mun mutu ba za a tashe mu ba ne? Mun manta da za a tashe mu? To ko idan har ba mu manta da cewa za a tashe mu ba, yana da kyau kullum mu dinga yi wa kanmu hisabi, kamar yadda wani hadisin Annabi alaihi salatu wassalam ya ce mumini kafin ya kwanta yayi tuntuntuni akan ayyukansa, me da me nayi na alkhairi. Ba ki kare akan damuwarki da ta kika sa a gaba ita ta ishe ki ba, damuwar ƴaƴa, damuwar mai gida, damuwar dangi, fada da kishiya, hayya hayya, a'a, yaya tsakaninki da Allah subhanahu wata'ala? Idan tsakaninki da Allah subhanahu wata'ala yayi kyau, wallahi tsakaninki da dukkan waɗannan mutanen da na irga sai yayi kyau. Ku dinga kyautata zato a gidan da kuka je kuka ga akwai zaman lafiya. Ku dinga kyautata zato a ƴaƴan da kuka ga suna bin iyayensu. Ku dinga kyautata zato a dangin da kuka ga suna zaune da junansu lafiya, suna son junansu. wannan alama ce ta yaddar Allah. Idan Allah ya yadda da kai, to duk wani al'umma za su yadda da kai, ba ma iya na jikinka ba, har waɗanda suke kewaye da kai. To ya za a yi ka sami yaddar Allah matuƙar baka bi shardodi da ƙa'idodinsa ba? Ana samun nutsuwa a zuciya idan Allah ta'ala ya yadda da ayyukanka. Kuma mabuɗin nutsuwar zuciya, Allah ta'ala ya ce mana zikiri musamman na Al-Qur'ani, ki kusanci Allah ta'ala akan dukkan kominki, ki saka Allah a cikin hidimar taki. Kar ki ga ita wannan kasuwa tsarinki ne ai ni zan yi ka, a'a, duk abin da zaki nemi yaddar Allah, kasuwar ce ta cuɗe, nema a gurin Allah. Yinda kike ba riba, ki nema a gurin Allah, ki cire zargin wani a cikin harkar samunki. Mu mata muna da matsaloli, dukkan wani sharri da ya same ka sai ka fara tunanin da hannun wani a ciki. Alhali Allah ya gaya mana zai jarrabe mu ma damar muna da imani. Duk wata ta ga ba a jarrabarta, ba ta cikin damuwa, ba matsala tsakaninta da yara, ba matsala tsakaninta da ƴan uwa, ba matsala wai irin na dan yau da kullun a dan taba zuciyarka ka dan ji baka ji dadi ba, ba a maka shi, a to ka bincika. Zaman lafiya daban, sabani daban. Sabani baya sawa a tabbata cikin kuntata da juna ko kiyayya da juna. A'a, kana son mutum yana son ka kuna zaune lafiya, amma zai maka wani abin da baka ji dadi ba. To dan abin da ya so sa miki rai din nan, ka fara ce ke a gare ki. Yaro ne ke kika haifu kayan ki, ba dan ba kya son sa ba, amma zaki ga ya miki wani abin da ya so sa miki zuciyarki. Matukar kina bin Allah, Allah ta'ala madadin ya barki da kuncin, sai ya ce bari ya rage miki zunubinki saboda wannan bacin ran da kika ji. Haka nan miji, haka nan aboki ya zama. Kada sabani kanana ya dinga sawa, shikenan kai ka rike a ranka, ai kana ma zaune da wata ne tamkar abokiyar gaba. No, babu zancen gaba a wannan zamantakewa. In an yi maka matsala, dauki mataki madadinta, matukar ba za ka iya hakuri ba. A gidan Annabi mun ga irin waɗannan abubuwa sun faru, kuma ya bada dama an yi ramuwa, amma bai saka zamantakewa ta gurbata ba. So idan kika bi Allah ta'ala, kika bi dokokinsa, Allah sai ya seta maka kai komin kai zama babu matsala a ciki. Kai komin kai zama gwanin sha'awa. Kiga wasu suna ta sha'awa kai wanta masha Allah, bi kiga ba yanzu kaza take komai naki ke ana sha'awar kasuwar taki ma. Wani kuma kiga yana yi ana Allah wadai da ita. So ba daidai bane a matsayinki nan mace da kike neman ki ci gaba, ƴaƴanki su ci gaba albarkacin neman ki, kuma ki bage da wasu abubuwa da Allah ta'ala zai yi kaito da abin da kike yi. Wani hadisin Annabi alaihi salatu wassalam yace, yace salasu, yace wasu mutane guda uku, la yukallimullahu yawmal qiyama, Allah ta'ala ba zai yi magana da su ba ranar alkiyama, wala yanzuru ilaihim, kuma ba zai kalle su ba, wala yuzakkihim, sannan ba zai tsarkake su ba. Annabi ya maimaita wannan kalmar har sau uku, ya faɗa ya ƙara faɗa. Abu Zarrin yana gefe da Annabi ya ce, ya Rasulullah, ya ce kabu wa kasru, waɗannan mutane da kake ambata, waɗannan hukunci a kansu sun taɓe, sun yi hasara. Ya Rasulullah, wa manhum, ya Rasulullah, suwaye su? Dole ka so ka ji waɗannan mutane suwaye su, aka keɓe su, aka tsaurara al'amarinsu. Annabi alaihi salatu wassalam ya amsa masa da cewa, al-musbil izarahu, wannan ya keɓanta ga maza, maza da suke saka gyautansu ko wando, mu da yake zo wando ake sawa har ya rufe ƙafarsu, idan sawu ake ce ko, haramun ne namiji ya saka wando har ya rufe ƙafar sawunsa. idan har yana haka Allah ba zai kalle shi ba ranar alkiyama, Allah ba zai dube shi ba, ba zai kuma tsarkake shi ba. Sai na biyu, Al-Mannan. Annabi ya ce sai mai gori. Ke ne Allah ya miki lidifin kina da rufin asiri fiye da abokiyar zamanki. Sai kika taimakawa ɗaya daga cikin ‘ya’yan ɗakinta, wala Allah a kan karatu ko a kayin wata hidima ɗan na sallah, uwar ba ta yi masa wani abu na sallah ba, ke kika sai masa takalmi ko wani abin da ya kama da haka dai. To kada wata ran wani abu ya haɗa kuki ce ai ba dan ke ba ma da ba kaza da kaza ba. A'a, ‘yar maƙotanku ne ta tashi aure, aka rasa yanda za a yi, sai kika zama ke ce kika yi sila, kika ja uwar kika kai ta wurin wani ɗan uwanki ko wani wanda kika ga zai iya taimaka musu. Aka taimaka musu da wala Allah katifa ko wani ɗan kuɗi suka daɗa. Kar daga baya kuma zamantakewa ta haɗa ku rigima da ita uwar, ki ce ai nan a bikin wanta ba dan ni ba da ba kaza da kaza ba. Ko mutum mai hali ya ɗau ɗawainiyar ɗan makaranta lokacin da Allah ya rufa wa yaron asiri ya zama mutum shi ma, ƙaddara da ya taso, idan akwai kyautatawa shi ma zai kyautata maka. Idan Allah ya ɓatar da shi, shaiɗan ya yi rinjaye a kansa, bai tuno ka ba, kada ka ji za ka goranta masa ai ba dan ni ba da bai yi karatun da yanzu ya kawo wannan gurin ba. Tunda dan Allah kai babu ruwanka. In shi ya yi tukuice wa aikin da ka masa ya maka da alkhairi, ya yi wa kansa shi ma. Kai naka wancan ladan ya cika. Amma in dai za ka yi wani alkhairi, ka zo ka yi gori a kansa, Allah ta'ala ya ce ranar alkiyama ba za ka ga idonsa ba. Maluma suka ce ganin Allah ya fi aljanna daɗi. An sa ka a aljanna, kana cikin ahlul jannati, amma ba ka gama jin daɗi ba sai lokacin da Allah ta'ala ya yaye maka hijabi, ka gan ka ga ka gashi. Sannan ne wani jin daɗi zai samu ɗan aljanna, wata nutsuwa za ta samu ɗan aljanna. Allah sai ya ce ke ban da ke saboda ke mai gori ce. Ko ƙanne, za ka iya ɗaukar ɗawainiyar ƙanwarki, ita kike mata kaza tun shekara kaza, kike mata kaza, daga ran da ta miki wani tsauri ta ce, sai ka ce ba ni ne nan ne miki kaza da kaza, sai ki jikin bujiro abun kunya. Wanda nauyi ne na uwa da mahaifinki da mahaifiyarki, ko ke Allah ya miki sutura kika iya riƙawa. Ai ni sai ina ganin ba ita kika yi ba, mahaifiyar kika yi wa. To mafi akasarin mu mata muna da wannan gorin. Wasu malaman suka ce kuma mun fi yin gorin a ɓangaren cefa ne idan mun yi ciko. Sai mu zo muna gorantawa, ai ba dan ni ba da kaza da kaza, ba ni ne kaza, kana tabbata wa mai gida cewa ka tallafa masa wani ɓangare ba daidai ba ne. So wannan gorin masifa ce bala'i ne. Har ya janyo an ce Allah ba zai tsarkake ki ba ranar alkiyama. So idan ɗabi'ar ki ce ‘yar uwa ki ji ki gyara, sai kuma asali muhallin shahid ɗinmu shi ne na ƙarshe, wanda Annabi alaihi salatu wassalam ya ce shi na ukun shi ne wa al-munfiqu sil'atahu, wanda yake sayar da hajarsa bi kalfin kazibin, da rantsuwa ta ƙarya. Wasu daga cikin ‘yan kasuwanmu suna yin wannan, ka yi ta rantsuwa a kan ƙarya game da kasuwarka, wallahi ba ta lalacewa wannan katifar, ai wallahi ita daidai ta ƙirƙirai bambancinta da baitafin kaza kaza kaza, alhali baki san komai na gaskiya a kanta ba, kawai ke dai fatanki a saya. To wannan rantsuwar da kike domin ki tusa hajarki a saya, wallahi tallahi ita ce za ta janyo miki ranar alkiyama. Allah ta'ala ya mai da ke gefe, ba zai saurare ki ba, ba zai miki magana ba, ba zai tsarkake ki ba. So kowa za ta yi kasuwa, ta yi kasuwa gwalgwadon gaskiyarta, kamar yadda wancan hadisi na baya gaya mana. Mu yi kasuwa gwalgwadon gaskiyar da muke da ita, abin da bai dace ba. So dan da za ana nuna min yanayin lokaci, amma irin wannan zaman kullum ina gaya mata kamar tuna sadda kai akai. Yanzu kuma ya rage gare ki ‘yar uwa, ki je ki faɗaɗa bincike akan to ya kasuwa take, ya zan yi ne kasuwa da ban shiga matsala ba, ya zan yi a cikin kasuwa ta na tsarkake ban ci halal haram ba, yaya zan yi kuma ban shiga cikin fushin Ubangiji ba? Tunda da zan faɗi har akwai hadisin da Annabi ya ce baka tare da shi idan kai mai algushi ne a kasuwarka. Kuma mata duk muna yin irin wa'innan abubuwa. Duk abin da kasancewa ga tsarkakakkensa haka yake ake saye shi, to babu wanda ya ce ka ɗauko wani ka kwaɓa domin me, ka sai da wancan da darajarsa, shi ma wannan ka sai da shi da darajarsa. Ki kuma sai da kasuwarki da iya gaskiyarki, ba wanda ya ce ki ɓoye laifinta ki zo kina rantsararsa akan gaira ba dalili. Duka wasu dalilai da suke kai ki ga wutar jahannama, mu kuma kullum muna ɗan tsamo wani ɓangare ne na daga abin da zai tsarkake mu daga faɗawa fitina da halaka. Muke kuma ƙoƙarin cusuwa wajen yadda za mu samu mafita a cikin ayyukanmu na zamantakewar duniya, domin ita ce abin da za a tambaye mu a ranar lahira. ‘Yan uwa, kullum ina tuna mana mu yi tunanin ranar da za a bujiro mu da mu da kabarmu. Mu yi tunanin ranar da za a tsaye da mu ga Allah subhanahu wa ta’ala. Mu yi tunanin wannan ranar da idan muka bayyana a gaban Ubangiji ba mu isa yin magana ba. Salihai daga cikinmu su kaɗai suke da iko su je su nemo mana ceto. Wanda an ce su ma wanda ake tunanin za su yi ceton, sai an zo su ce su ma ba su isa ba. Har sai an kai ga matuƙa Annabi alaihi salatu wassalam, shi kaɗai aka ce yake da dama, ya ce ana laha, ana laha, ana laha. To a wancan lokacin tsoro da fargabar da muka ji kafin a je wannan gandun yana da yawan da misali ba zai misalta shi ba. ‘Yan uwa, kullum mu dinga tunawa kanmu cewa za mu mutu, za kuma mu tashi, za kuma a tambaye mu. Idan muna wannan tunanin, Allah ta’ala zai kwaɗaitar da mu aljanna, zai kwaɗaitar da mu nemanta. Domin an tambaya Annabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, suwaye masu wayo a cikin al’umma? Muminai. Ma’ana fa sai cikin muminan sai aka ce waye mai wayo a ciki? Annabi ya ce shi ne mai yawan tuna mutuwa. Sannan bayan ya tuna mutuwa, ya ce shi ne wanda yake tanadi wa mutuwar tasa. In ya mutu, me zai je ya tarar? So idan kina tunanin me za ki mutu ki tarar, to ku dole ki yi aikin da zai riga ki tafiya wancan gurin. Tafiya ce da baki san ƙarshenta ba, ‘yar uwa. Iya tsayin rayuwar mu a duniyar nan 60-70. Amma a kabari fa har yanzu tun kan Annabi Adamu ba wanda ya tashi. Da Allah, ‘yar uwa, muna tuna shekara nawa za mu yi a cikin ƙasa? Iya aikin da muka yi na ‘yan wannan shekarun namu 40, 50, 60 gwalgwadon abin da Allah ya baki, su za su zaunar da ke a cikin wancan kabari da muke magana a kansa. Ashe ku akwai buƙatar mu zama masu haɗama a wajen yin aiki. Masu haɗama a wajen yin aiki, amma mun zubar da lokutan aikin namu wajen neman duniyarmu, musamman a ɓangaren neman kuɗi da yanzu muka yi ta magana a kan shi. ‘Yar uwa, kada neman kuɗi ya rinjaye hankalinki da tunaninki, ki barrantar da kanki daga neman Allah subhanahu wa ta’ala. Ki nemi albarkar arzikinki, ki tashi cikin dare ki yi addu’a, ki tashi cikin dare ki yi ibada, ki kuma kwanta kina mai tunanin cewa za ki iya mutuwa ko a yanzu. Saboda duk mumini so ake kullum ya ji a ransa kamar yanzu zai tafi. Matuƙar kina wannan tunanin, to Allah zai cire miki kwaɗayi da san duniya. Amma idan kika zama kullum tunaninki yanda kawai za ki shimfiɗa duniya, to ba za ki taɓa samun abin da kike so na shirya zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala ba. A ƙauli ƙauli haza, astaghfirullah li wa lakum.
Na Allah ya saka da alkhairi Amira Malma Zainab Aminu Halluru. Allah Ubangiji ba mu ikon yin amfani da abin da muka ji tare da alarammiyarmu Malama Fatima Agaji Musulunci, ‘yan agaji, shugabannin ƙungiya, ‘yan anguwa masu halartar wannan muhadara. Allah subhanahu wa ta’ala ya datar da mu, ya sa dukkanin abin da muka ji a gare ta mu je mu kwatanta shi domin mu gyara sana’o’inmu, mu gyara tarbiyoyinmu. Tabbas kamar yadda malama ta faɗa ne, haƙiƙa a kan sana'a da dama za a halaka, matuƙar ba a gyara ba. Kamar yadda mana kwatance yadda ake yi wa manja a jiƙa a kamu a kwarma shi a cikin manja, ba kalarsa ɗaya ba, iri ɗaya ba, domin su yi kauri, ya kitubtube da za a ɗura shi zai zama yawansa ya ƙaru. kai kuma ka zo ka sayo baka sani ba ka zo ci ina man ja ina aka mu jama'a in banda zali ba a tunanin idan aka koma ga ubangiji dukkan sai an tantance cutarwar da kai wa dan uwa kamar yadda Allah ta'ala ya alƙawari zai gafarta mana tsakanin mu da shi amma tsakaninka da wani ba gafara sai an muku hisabi to Allah ba mu iko tsarkake kasuwancin mu da yawan tarantsuwa kan da muke tabbata kasuwa zaki ga suna yawan tayin rantsuwa domin suna gami kamba ma wa ne ko daukakawa kasuwanci ne wanda gashi nan haramun ne mun ji dukkan abin da aka ce Allah subhanahu wataala ya ce ba zai ganka ba ba zai ganka ba ya jama'a ba zai yi magana da kai ba ha ba jama'a ai ko a cikin wannan gaira mu aka ce sarki ya tantance wasu tsiraran mutane masu dabi'a kaza da hali kaza ya ce ba zai gansu ba ai abin akwai abin kunya ko ba haka ba a ganku a ce ga su nan su ne bai kuma Allah subhanahu wataala da kansa Allah ya shirya mu Allah ya sa mu fi karfin zakatan mu tabbas wannan al'amari da malama ta faɗa zancan na mutane guda biyu da aka ce masu yawan tagori mu mata kan akwai kokari da san ce maka amma mun iya zurma gugori muna yi tabbas a da gargajiya har waka ake yin ana so ai wakishi ya gori a rika rerawa ana daka ana ko ana wani sirfe ko ana wani ba haka mutan gargajiya ake yi mata kaman dabi'ar mu ce gori muna da rauni muna da san taimakawa amma daga dan abibi kai ya ka bar zuciya ta baci sai kai gorin abin da kai to yan uwa mai kokari mu dena gori mazan yanzu aka ce za mu su gori a shiga uku ma ko gorin iri da kala yana nan kata kata to kin ga gaba ɗaya sai mu duk za mu tatar mu je dumin yi abin a banza tunda mai ka aikata shiga kuma an ce ga hukuncinka to Allah subhanahu wataala ya datar da mu ba mu ikon yin aiki domin Allah matsalar al'amarin yin aiki kenan wanda ba yi kai shi dan Allah ba za ka yi shi a banza ne dukiyar gashi kai ta kai ka kuma ka bata ta saboda mi ba dan Allah aka yi ba tunda aka zo aka yi gorin Allah ya gani da mu ya ba mu ikon yin dukkanin al'amarin da za mu yi shi domin mu nemi aljanna cikin rahamar ubangiji saboda ba za mu iya aikata aikin da za a kai mu dingir dingir aljanna kawai ki ga kai ka dogara dan aikin da za ka je aljanna a'a sai dai da rahamar ubangiji saboda mi a yanzu idan muka duba mutane magabatan mu muka duba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar mu je kansu manzo ko tabi'ai sai mu ga mu ba mu aikata komai ba a rayuwa saboda mi za mu ci mu sha mu yi tatil mu bacci mu kuma bayan su yadda suka yi rayuwarsu to ubangiji Allah ya sa mu gyara Allah ya sa mu zama zukatan mu sun tsarkaka dukkanin abin da zaka ji babu wani kurji kurji ne da wani ciwon zuciya shi yake kawo muke yin wannan al'amarin amma dimo aka ce wannan ya fita cikin zuciyar mu insha Allah zamu ta aikata aiki mai kyau ba tare da mun goranta ba ba tare da mun je mun dan yada shi a wani waje ba tare da mun bata kasuwancin mu gaba ɗaya dukkanin abubuwan da muka jin matukar zuciya ta gyaru mu zamu rika aikatawa ba to Allah ya saka da alkhairi ga shi wannan nan mai babanmu mai masallaci na Haji Abubakarin ko Aliyu Allah ubangiji yayi masa rahama Allah gafarta mishi tare da ita ƴan shi da ta yi mishi domin waƙafi Allah subhanahu wataala ita ma ya bata ƴaƴan da za su yi mata kuma na fata Allah ya ba mu ikon mu ma za mu rika waƙafi a magabatan mu iyayen mu kakannin mu da yaran mu da mazajen mu kai har da malaman mu ma domin mi wani al'amarin ba dan iyayen sun kai mu wajen malamai ba bamu san shi ba bare mu zo mu gyara ibada mu nemi aljanna Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu Dala ina dan roƙon addu'a a gare ku ƴan kwanaki biyu da muka rage bamu zo yin muhadara ba nayi rashin yar uwata ta jini kanwata wanda muka tashi rayuwa ɗaya da ita muka girma tare Allah subhanahu wataala ya mata rasuwa ina neman addu'a a gare ku domin mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ka gaya wa wanda ka gaya da alama ta tsoron Allah ka ce maka addu'a wasu sun sani wanda muke tare da su amma ku mun yi nisa wala Allah ba ku sani ba ina roƙa musu addu'a da ita da dukkanin magabatan mu Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu ubangiji Allah ya sa can yafiye musu nan mu kuma ta mu jazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani insha Allah wa alaikum assalam.